Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba. Ranar 7 ga watan Agustan shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a dujiyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar mahajjatan Najeriya 44,450 sun isa ƙasa mai tsarki kuma sun shirya tsaf domin fara aikin haji. Bayan haka Sarfilu zai shigo da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Muhammad Awal Garba kuma yana dauke da sharhin jaridun Kamaru. Akwai kuma sakonni da kuma saurare kuka yi aiko mana, amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House na kokarin nuna cewa ba ta neman rurrutu wutar rikicin cinikayya da kasar China bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ta dau matakin wahannunka mai sanda na ayyana China a matsayin mai cogen daraja takardar kuɗi. Mun tattauna da kyakkyawar manufa kuma muna son mu ci gaba da tattaunawar da China. Duk wani takaicin yadda wakilan China a wani tattaunawar suka kasa cika alkawarin da suka yi a baya da kuma rashin ci gaba a tattaunawar, a cewar Larry Kudlow, daraktan hukumar tattalin arzikin Amurka, lokacin da yake magana da manema labarai a jiya Talata. Kofar ma a buɗe take don ci gaba da tattaunawa, a cewar Kudlow. Ya ci gaba da cewa muna kan shiri don tawagar 'yan China za su zo nan a watan Satumba, bayan da aka kasa gano bakin zaren zaman tattaunawar da aka yi na baya-bayan nan a makon da ya gabata a Shanghai. Da alamar shirin Amurka din nan na barin raguwar sojojinta a Siriya don galabar da aka yi akan kungiyar ISIS ta ɗore ya fara gamuwa da suka, inda wasu jami'an soji ke gargadin cewa wannan irin dabarar na baiwa kungiyar ta'addanci sukunin farfadowa. Wannan shakku wanda ya fito fili a rahoton ma'aikatar tsaro jiya Talata ya na zuwa ne yayin da Amurka ke neman hanyar samun gudunmuwar sojoji daga kasashe kawayenta da za a girke a Siriya a daidai lokacin da ake gargadin cewa duk da yake ISIS ta rasa iko a yankin da ta ayyana a matsayin daularta, ko kusa ba a murƙushe mayakanta ba. Wasu daga cikin soke-soke mafiya tsanani kan wannan abin da rahoton ya bayyana da kammala janye sojojinsa na a hankali da Amurka ta yi a Siriya na zuwa ne daga jami'ar rundunar haɗin gwiwa ta CJTF OIR, wadda ke lura da ƙoƙarin da sojojin Amurka da na gamayya ke yi don kawar da ƙungiyar ISIS. Yayin da 'yan sanda a birnin Dayton na jihar Ohio ke ƙoƙarin gano musababin harbe-harbe kan mai uwa da wabin nan da aka yi a dandalin shakatawar dare ɗin nan da ke birnin, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI na binciken shin ko aƙidojin tayar da hankali sun yi tasiri kan ɗan bindigar mai suna Kano Bates. Jami'in FBI Tad Wickerman ya faɗa manema labarai jiya Talata cewa jama'ai suna da shaidar da ke nuna cewa Bates na duba yiwuwar rungumar irin waɗannan aƙidoji, amma bai bayar da cikakken bayani a kai ba. Wickerman ya ce Bates baya daga cikin mutanen da hukumar FBI take sakawa ido a kansu. Ya kuma ce masu bincike na duba yiwuwar ko wani ya taimaka masa wajen kai wannan mummunan hari. Bates yana da shekaru 24 kuma ɗan wata kwaleji ne. Ya kashe mutane 9 ciki har da ƙanwarsa, ya kuma raunata wasu 26. Amma wasu mutanen da suka san shi sun ce ya kwashi shekaru yana tattara aƙidojin tashin hankali. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jakadan Amurka a Rasha John Hartsman Jr. ya aika wa shugaban ƙasa Donald Trump wasiƙar yin murabus, wanda hakan ke nufin ya kawo ƙarshen aikin da ya yi na tsawon shekaru 2. A cikin wasiƙar Hartsman ya gode wa shugaban ƙasa kan, kamar yadda ya ce, amincewa da kai da ni a matsayin jakadan Amurka a Rasha cikin wannan lokaci mai matakar wahala a tarihi kan dangantaka tsakanin kasashen biyu. Murabus din nasa zai fara aiki ne daga ranar 3 ga watan Oktoba. Huntsman, wanda dan jam'iyyar Republican ne, ya bar ofishin gwamnan jihar Utah a shekarar 2009 lokacin da tsohon shugaban kasa Barack Obama ya nada shi jakadan Amurka a China. An zabe shi a wa'adi na biyu shekara daya kafin ya bar kujerar. Yayin da aka shiga kwana na biyu a jere da harkoki suka tsaya cak a Kashmir, yan majalisar dokokin kasar India sun amince da soke yancin cin gashin kan da aka baiwa yankin, sun kuma amince da wani kudirin dokar karkasa yankin. Kasancewar an dakile duk wasu hanyoyin sadarwa yana da matakar wahala a san ra'ayoyin mazauna yankin kan wannan mataki mai tsauri. Jiya Talata an ci gaba da tsagaita zirga-zirga tamkar dokar hana fita. Sojoji suna ta sintiri akan hanyoyi tare da kakkafa shingaye a Senegal, headquarter yankin, yayin da aka dakile yanar gizo da layukan wayoyi domin hana zanga-zangar 'yan awarin da suka kwashe shekaru 30 suna fama.
Labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla mahajjata Najeriya 44,450 sun isa Saudi Arabia domin sauke farali a wannan shekara. Wakilin Musali Shehu Ashaka yana can kasar mai tsarki, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Kamar yadda aka sanar tun farko, tawagar alhazan Najeriya ta karshe ta sauka a Jidda bayan tashi daga filin saukar jiragen sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Rukunin na karshe yana daga cikin adadin alhazan jihohi 44,450, wanda hakan bai hada da maniyyatan jirgin yawo ba. Alamu na nuna yanzu dai duk alhazan da za su dau haramin aikin haji da umra sun nufi birnin Makka don shirin hawan Arfa a karshen mako da yake mafi girman rukunin aikin haji. Jami'ar labaran hukumar Fatima Sanda Usara ta ce ba su fuskanci kas wajen jigilan alhazan da hakan ya zo gabanin rufe filin saukar jirgin saman Abdulaziz na Jidda da Rima Muhammad na Madina.
Mu kanmu muna tunanin shi shugaban namu baya bacci, shine a airport, shine a gidajen alhazai, shine a kitchen. Ranan Arafa insha Allah yana nan da shi da manyan jami'ai da kanana board members. Ba za su bar filin Arafa ba har sai kowa ya tafi, kuma sai sun bi duk tantunan Najeriya nan sun duba ba wani alhajin da aka bari. Wani lokaci habbar da kama yake yi ya shiga gidajen alhazai domin ya ga jami'ai suna aikin su, hakan zai je airport ya batar da kama ya ga cewa waɗanda aka sa a wurin su kula da karban alhazai suna wurin. Kai wata rana har mu yake ja za a yi kwana zaune ana ran garden in kitchen ne in wurin daukan kaya ne. Har a irin wannan ran garden wancan shekaran aka je aka samu wani jaka da wani alhaji ya sa gas wai zai taho da ita Najeriya.
Hukumomin Najeriya sun dau matakan takaita shiga baki masaukan alhazai a Makka da Madina don matakan tsaro. Jami'in kwamitin tsaro na alhazai Bashir Jazuli ya buƙaci alhazai su rika taka tsantsan da mutanen da basu sani ba.
Mun samu matsaloli a farkon zuwan alhazai na yan damfara wanda suka dinga kwacewa alhazai ko kuma suna yaudarar su ja su ko za su musu rakiya gurin su haƙori ko su musu rakiya gurin canji ko su musu rakiya gurin su siyayya ko su nemi su taimaka alhaji idan ya bata zuwa hotel dinsa. A irin wannan halaye an samu dewa alhazai an yi musu damfara na kudaden su. To ganin wannan abu hukumar alhazai aka dage aka zage dantse aka kirawo duk malamai da su wakilai na wannan kwamiti na tsaro aka hadu aka dage wajen wayar da kan alhazai akan wannan abun da suke faruwa. Wani abu da hukumar alhazai ta wannan karan wanda ya taimaka kwarai da gaske wajen sa ido a tabbatar da kan cewa alhazan ba su tagayyara ko sun wahala ba, kowane hotel da alhazai suka sauka akwai wakilin na hukumar alhazai wanda yake dindindin a wannan gida.
Bayanan da muke da su ya nuna cewa alhazan Najeriya biyar sun riga mu gidan gaskiya. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka daga birnin Makka, Saudi Arabia.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma
Tuma da Allah a gaida Salisu Shehu a shaka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa
Labbaik Allahumma la sharika labbaik لبيك اللهم لا شريك لبيك تو بسم الله زنفارا زنجم بجم بكا لبيك اللهم لا شريك لبيك تو عند يجمك أيا كارغن كلو لبيك اللهم لا شريك لبيك الصفا والمروة من شائر الله لبيك اللهم لا شريك لبيك لفرقو إنا روبوكم ألا ميجر ما ديبا مئيكو مزيمة مئيسلا لبيك اللهم لا شريك لبيك كما زاد ما جانا من يادرارا على ميد جاهل
to ba da Allah da fata an shakata da wannan wakar ta wato Kabiru Kasim wadannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 3 ne da kusan minti 13 na dare yanzu bari mu koma gefe Sarfi Lashim Gumal ya gabatar da shiri na gaba
Jama'a assalamu alaikum. A yau shirin ciki da gaskiya zai duba korafin da wani bawan Allah mai suna Alhaji Umar Gwaranyo dake zama a Lagos ya kawo mana. Kan zargin abokan sana'ar sa ɗan canji sun sa shi a gaba da ya kai ga zuga matarsa Lababatu ta fice daga gidansa da yaran su uku. Wanda yanzu haka an kwashi shekaru sama da hudu ba tare da ya san inda ƴaƴan nasa suke ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumal. Alhaji Umar Gwaranye dai wani dan canji ne da ke yin sana'ar sa a birnin Lagos wanda ya sha kai ziyara zuwa ofishin muryar Amurka dake Abuja domin neman taimakon nemo masa ƴaƴansa da yace wasu mutane da ba sa kaunar sa sun kashe masa aure tare da boye masa ƴaƴansa shekaru sama da hudu kenan kamar yadda za ku ji daga bakin sa
to assalamu alaikum ni ne Yusuf Umar Sakkwato Gwaranyo akwai wasu mutane uku wanda daya Alhaji Shehu Shayi Idiyaraba gidansa na Idiyaraba akwai Kabiru dan Auta Idiyaraba gidansa na nan layin sarki akwai Abdul Agege gidansa ina nan wani waya daya Alhaji Usaini yana Kano shi ma anan Dorayu Kuntau saboda haka waɗannan mutanen ba su san ci gaba na ko menene kasuwanci menene ba su san ci gaba na
duk waɗannan mutane da kalisha fa kamar angoni ne a Lagos kake magana
angoni ne
wato Alhaji Umar mu duk waɗannan sunaye da kake ambata abu ɗaya ne aka fahimta zuwa yanzu cewa ba sa san ci gaban ka yana da kyau kai wa mutane bayani filla menene waɗannan mutane suka yi
abin da yasa ba su san ci gaba na nayi aure ne bisa ga tsakani ga Allah muna zaman lafiya suka zuga yarinyar bayan sun zuga ta su suka zuga ta su suka fito da ita su suka boye ta
Alhaji Umar warin zuba za a gane ba ya kamata ka ga mana yaushe kai aure kuma da kai auren menene ya faru ba wai kawai sun zuga ta ita waye ce wacce ka aura
ita sunanta Lababatu Ibrahim na aure ta ne bisa ga tsakani ga Allah muna zaman lafiya suka hana ta zama
ta ya mutum zai yi aure sannan wasu mutane ko don ba sa son ci gaban ka su hana matarka zama ya abun ya faru
yau kamun hakan ai a kasuwanci na ma ba su son ci gaba na auren ma ba su son ci gaba na saboda haka kuma ita wannan mata ina da ƴaƴa da ita yara uku akwai Amina akwai Hawa'u akwai Aminu sun sa matar ta zo ta ɗebe ƴaƴan yau shekara 4 da wata 2 saboda haka
Alhaji Umaru wato duka waɗannan maganganun yana da kyau a faɗe su yadda masu sauraro za su fahimta tunda ba su ne kai ba kuma ba su ne waɗanda ba sa son ci gaban ka ba suna so su fahimci su waɗannan mutane yaya aka yi har suka zo gidanka suka sa matarka ta bar gidanka bayan kuna da yara uku menene gaminka da su tunda ka ce a wasu anguwanni ma daban-daban suke da zama
adawa ce da kuma yayya da kuma kasan shi dan adam bai rabo da hasada hasada ita ta haifar da wannan ba su san ci gaba na dai akan kasuwanci na a abin da ya shafi iyali na da ƴaƴana
faɗa mana wani kasuwanci kake da wasu ke ma hasada
muna ina canji ne kamar yadda suke yi to
ku yan canji kudi ne kenan
komai in sun hina hali sun hina komai to shine dai a takaice suka je suka sa wannan matar ta kwashe ƴaƴana bayan ta kwashe yau shekara 4 da wata 2 ban san inda take ban san inda yaran suke ba
ba mu labari ta yaya aka yi wasu kawai waɗanda ba su kai ba kuwa su shiga gidanka su kwashe ma mata da yara ya aka yi a ina wannan abun ma ya faru tukuna
a Lagos ya faru ai bara amshi tana kai kura gari kuma da matansu suke tura gidana ne musu kashe ba nasu shine sai suka zuga ta tafi Kano tana tafiya Kano kuma na je neman ta sai na zo ni ganta bayan na ganta shine daga baya sai suka sa alƙali ya raba aure ba tare da hujja ba to akan wannan to ba wannan ne ya ci min tuwa ƙwarya bar in ƴaƴana kuma sai suka tura ta sai ta yi ta ebo min yara suna karatun boko shine sai zo ta ɓoye da ta ɓoye kuma nan ne mai ta har gobe neman ta nake
To bayan sauraron wannan bayani da Alhaji Umar Gwaranye yayi filin ciki da gaskiya tuntuɓe ɗaya daga cikin mutanen da aka ambata kuma ake zargi da shirye wannan makarkashiya Husaini Kuntau wanda ya tabbatar da cewa ya san maganar har ma ya alƙawarin taimakawa domin ganin Gwaranyo ya samu ƴaƴansa
abokina ne da suke aure ta dade ma anan Kano bai kai ta Lagos
ba ita Lubaba
ya batta sai akwai wani abokinmu sai ce ta shirya aka tafi da ita Lagos aka kama mishi haya aka biya wanne ya biya masa kudin haya kuma iskil ya biya masa kudi ya je aikin haji ya dawo to taya dan auren ku ya mutu da yarinya kaza kana cewa ga wani sai kashe maka aure ai ba daɗi
muna ɗaukar bayanan da ya yi mana ne da mutane da ya ambata ciki ko har da sunanka a ciki ina jin kai ne Alhaji Husaini Kuntau ku
kwadai kuwa
yawwa ya kira sunanka a farkon wannan tattauna da muka yi da shi ya ce mana kana ɗaya daga cikin waɗanda suka kulla makarkashiya kuka raba shi da matarsa
billahi lazi ƙarya yake wallahi tallahi ka san sai maka an wajen hudu ne safa wai da ni da Alai Shehu akwai wani aboki mu Alai Shehu mai hali shi ya biya masa aiki haji ya dawo akwai Ali akwai dai mutane da yawa abokanansa hello
ina jin ka Alhaji Husaini
wallahi gwamnati da afa abokansa da yawa ai wannan safa cewa mu muka kashe masa aure yanzu ya samu nake yace ina ci nake ba na ci wai duk maganganunsa ya dauka ne da ya musu ka ji ba ka ga ba daidai bane wallahi sai ya lissa ba mu uku zai sa kama mu da ni da Shehu Shayi da matar Shehu Shayi da Abdul duk ya karanta maka wannan ko
ya karanta waɗannan har da shi surukinsa na kofar ruwa ya Alhaji Rabiu ina jin sunansa kenan
haka ne kwarai kuwa
ita Lubabatun a yadda yake ba da labari an je har kotu an yi amfani da shari'a aka kwace ta wani cikin mutanen da mai suna Aminu shine dama ake so ya aure ta ya aure ta me za ka ce kan wannan
to wannan gaskiya ban san wannan abu ne ba amma na ji dai yana ga mu ci a kotu aka raba musu aure ko auren da aka raba musu bai yi ba haka da yake talla da abu to magana ma wani Aminu zai aure ta, wallahi ni ban san wannan, amma na dan yi bincike aka ce ai tayi aure.
Eh, auren kinan jiwa
ne. Tayi aure. Kuma a cikin ƴaƴan nasa akwai lokacin da ya rigima ce sai an bayo to ina ko an bayo ne ko bi ban sani ba.
Sai waye gaba ɗaya yaran uku kamar ma yana so ya ce an sace su aka yi a wajen sa, an hana shi ganin su bai san inda suke ba.
To ka gan sun ya ka ita uwar ai bata kyauta ba da ƴan uwanta, inda ƴaƴansa ne ai bai kamata ba wallahi.
A cikin bayanansa ya nuna akalla ko da ita Lubabatu a ce ma bata dawo ba, ya zama yaransa ƴaƴansa nan guda uku da ya bada tabbaci an ɓoye su, yana so su dawo.
To in wannan ne za a nemi matar da ƴan uwan, ni na san har gidansu ai, zan je in ce kawai abin da zai yi tun da ita ta yi aure ta dawo masa da yaransa, ko shi ne mafi alheri.
Alhaji Husaini, za ka yi ƙoƙarin ganin an mayar wa Alhaji Yusuf ƴaƴansa?
Wallahi ya daidai gwargwado na. Inda ni shawarar ma da na ba tun da ya karɓi yaran, da za a raba musu shawarar da suka je ko ta yadda nake maka su je. Yayi abin da zai ya karɓi yaran su kawai rabu da ita. Idan yana cewa ƴan Lagos sun hude mata kuɗi. Inda ka gani a Lagos ina ke na dawo nan ma gaba ce.
Zu Alhaji Husaini, zuwa yaushe watakila za mu ji ta bakinka wajen ƙoƙarin karɓo waɗannan yaran ne?
To abin da za ka yi mun kana ji ko? Ka bani Talata. Gobe da jibi zan je gida, na samu uwar ita Mariya na same ta, sai mu zauna da ƴan uwan kawai in ba shawara su mai da masa yaran su.
Idan Allah ya sa an samu nasarar gano yaran nan aka dawo da su hannun Alhaji Isufu. Muna so ka sake dawa cikin wannan shiri na Ciki da Gaskiya na muryar Amurka. Kayi bayanin yadda aka yi da yadda aka samu nasara da kuma wato irin halin da yaran suke ciki.
Zan dawo insha Allah, insha Allah zan dawo.
Shikenan, Alhaji Husaini, mun gode
ku. To madalla, Allah ya
sa. Amin.
Masu sauraro, kun dai je da ta kaya a wannan batu na Alhaji Umar Gwaranyo. Yanzu za mu jira kamar yadda Husaini Kuntau ya yi alkawarin taimakawa domin warware wannan matsala. Daga baya kuma za mu dawo domin mu sanar da ku yanda ta kaya. Sai a kasance da mu domin jin wani sabon shirin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Nasir Adam Elhikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku, ni Sarfili Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Tumadalla a gaishe ka. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Cameroon Tribune an da taroto mana cewar irin matakan da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta dauka a hargitsin da ya faru a gidajen yari guda biyu na birnin Yaounde da kuma na birnin Boya. An da kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Emmanuel René Sadi ya karanto wa ƴan milisan dokokin kasar wasiƙar da shugaba Biya ya aiko musu, ya ce yana buƙatan kowa da kowa ya yi ƙoƙari ya bi doka da oda. Jaridar Fere kuma cewa ta yi masu harshashe a ƙasar jamhuriyar Kamaru sun kista cewa ƴan ƙasar sama da kashi 75 ne cikin 100 suke fama da raɗaɗin talauci da kuma fatara. Sai kuma jaridan La Voix de Centre anda ita ma ta rawaito mana cewa shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Moussa Biya ya gargaɗi ministan shari'a na ƙasar Kamaru Laurent Esso wajen ganin baya jajircewa a kan ayyukansa. Jaridar Quotidien kuma cewa ta yi kamfanin Camerco mallakan gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru Maru yanzu dai ana ganin suna ci gaba da haɓaka harkokinsu musamman ma tunda sabon director general ya karɓi kamfanin, anda yake kokari wajen ganin cewa ya farfado da kamfanin sannan kuma da samun manyan kuɗaɗen shiga domin tafiyar da harkokin kamfanin. Sai jaridar Sans Retour anda ita kuma ta gulmata mana cewar yanzu dai kasar jamhuriyar Kamaru da makwabciyarta kasar jamhuriyar Chadi sun samu wani takun saka a tsakaninsu a kan waɗansu maƙudan kuɗaɗe har miliyar 2 na sai
kan kudaden kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya, wanda yanzu haka ana ganin zai iya kawo musu matsala a kan tafiyar da harkokin diplomasiyarsu. Jaridar Du Sahel kuma ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta daigunta mana cewar ministan cikin gida na kasar Kamaru Atanga Anji da shugaban kasar Musta Biya an fara samun wani takun saka akan rabon madafan iko, kasancewar shugaban ya bawa ministan izini da cewar ya zabo nagartattun mutane domin saka su a waɗansu bangare. Shi ministan yayi kunnin uwar shegu da maganan shugaban kasar. Sai jaridar Anadot Ande ita ma ta shaida mana cewar wata motar gwangwaro a birnin Yaounde ta yi jiranmikiya a gidan waɗansu mutane a kusa da kan hanya, anda ta murkushe yara guda hudu. Za mu kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Le Message, anda ita ma ta gulmata mana cewar yanzu dai jagoran 'yan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Maurice Kamto yana da hannun gwamnatin kasar yau kimanin watanni bakwai kenan, wanda har yanzu ba yanke masa shari'ar da ake tuhumarsa da shi ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo kadan a cikin sakonni da kuke aika mana.
Ni ne Alhaji Ahmadu Maye, sarkin mayun bakwa sarji. Abin da ya bani mamaki da gwamnoni na Najeriya 36, ba wanda suka yi asaran gwamna sai dai mu na mutanen Plato. Ni ina roƙon manyanmu na PDP, yanzu zan taɓo shi zai ce yana shirya ne da ya aiki ba. To don Allah, don Allah, da musulmi da kirista na Plato set da wanda ba addini, a shekara huɗu yau ko za a gice gwamnan Plato ba inda ya sa foundation guda ɗaya da ya ɗaga zuwa sama ya jinka ya kira shugaban ƙasa ya zo bude ɗaya kenan. Na biyu, ya zo telo. Na biyu, abinda baka yi telo da abin da ka yi, yanzu haka in da ya ba zai ce ai kun ga wannan shari'a ne, to ina roƙon manyanmu na PDP a janye shari'ar da kotu a sa masa ido. Maciji na ƙasa ƙasa na ƙasa, mun ga mai tsarin gwamna, gwamna ne a rashin gwamnoni, amma nan ce gwamna mai aiki da ba kira shi ba.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo, madakara ta local government jihar Niger, Nigeria. Ina kira ga tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo, zaman da ya fara yi da Fulani abin da ya dace ne, na taya shi murna akan matakan da ya ɗauka na zama da Fulani zaman sulhu a fanke juna. Ina kira ga kuma 'yan arewa da barayin nan da suke kakkashe mutane a sunaki nashi mutane, su ma su fara zama da su saboda a samu zaman lafiya a Najeriya. Na wayar ku kenan, ni ne Usman Dogo, madakara ta local government jihar Niger, Nigeria.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai, amma wannan karo a takaice.
To a takaice fa, da shugaban kasar Amurka ta White House na kokarin nuna cewa ba ta neman rurrutu wutar rikicin cinikayya da kasar China, bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ta dau matakin hannunka mai sanda na ayyana China a matsayin cogen darajar takardar rukuni. Da alamar shirin Amurka din nan na barin ragowar sojojinta a Siriya don galabar da aka yi a kan kungiyar ISIS ta ɗore, ya fara gamuwa da suka, inda wasu jami'an soji ke gargaɗin cewa wannan irin dabarar na baiwa kungiyar ta'addanci sukunin farfadowa. Yayin da 'yan sanda a birnin Dayton na jihar Ohio ke ƙoƙarin gano musababin harbe-harben kan mai uwa da wabin da aka yi a dandalin shakatawar daren nan da ke birnin, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI na binciken shin ko aƙidojin tayar da hankali sun yi tasiri kan ɗan bindigar mai suna Kana Bates. Jakadan Amurka a Rasha, John Huntsman Jr., ya aika wa da shugaban ƙasa Donald Trump wasiƙar yin murabus, wanda hakan ke nufin ya kawo ƙarshen wato aikin da ya yi na tsawon shekaru biyu.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai can da la'asari ya zage wasu abokan aikinmu wadda za su zo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da kuma wanda ya shirya ba da umarnin Solomon Abu da injiniyanmu na wannan hantsi Darren Smith. Baba ya kuma ƙiri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku. Sai an jima, assalamu alaikum.